This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan kun tashi cikin koshin lafiya. Yau Litinin 20 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Asana da kashe wani jagoran juyin mulkin da bai nasara ba a kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kasar Faransa wato Iran tashi tana ci gaba da neman wani dukki mai saukar angulu da ya faɗi dauke da shugaban kasar da wasu manyan jami'an gwamnati. Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai kan wani gida da ke wani sansanin yan gudun hijira a tsakiyar yankin Falasɗinawa ya kashe akalla mutane 20.
To kanin labaran duniyar kenan. Yayin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ke shirin cika shekara guda da hawa karagar mulki, koyaya gwamnatinsa ta yaƙi matsalar cin hanci da rashawa cikin shekarar da ya kwashe?
Daga shigowar gwamnatin Tinubu a mayun bara, ta karya da kama Emefiele da ma shi kansa tsohon shugaban hukumar EFCC Abdulrasheed Bawa.
Amurka da Nijar sun cimma matsaya kan ranar 15 ga watan Satumban bana a matsayin ranar da Amurka za ta kammala aikin kwashe dakarunta daga Nijar. Kuya ɗan kasar ke kallon wannan yarjejeniya?
Mu a ganin mu ya yawa tunda a matsayin mu na ɗan fararen hula kafin bikin an shekara guda da juyin mulki na a ce babu dakarun Amurka guda a cikin kasar.
Sannan kamar kowace ranar Litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar. Inda za ku ji maimaicin takaddamar karɓe babban ɗakin taro da ake zargin ministan birnin tarayya na Abuja yi. Kama fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Wani mai magana da yawun sojin ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ke yankin tsakiyar Afirka ya shaida wa kafan labaran Reuters cewa an kashe wani jagoran juyin mulki da bai nasara ba a kasar, aka kuma kama mutane 50 da suka hada da 'yan kasar Amurka uku. Kamfanin Reuters ya bada labarin cewa da misalin karfe 4 na asubahi ne aka rika jin karar harbin bindiga a Kinshasa babban birnin kasar. Mutane sanye da kayan sarki sun kai ma ofishin shugaban kasar da ke tsakiyar birnin hari, cewar mai magana da yawun sojin Sylvain Ekenge. An dai kai wani harin a gidan wani dan majalisar dokoki Vatel Kamahe da ke kusa, wanda ake sa ran zai zama kakakin majalisa, cewar mai magana da yawun shi Michael Moto Muhima da shi ma jakadan Japan ya wallafa a shafin X. Moto Muhima ya kara da cewa an kashe masu gadi biyu da wani wanda ya kai hari a yayin afkuwar lamarin. Ekenge shi ma ya faɗi cewa an kashe wani mutum guda da ya kai hari a wurin. Kasar Faransa wato Iran ta ce tana ci gaba da neman wani jirgi mai saukar angulu da ya faɗi dauke da shugaban kasar da wasu manyan jami'an gwamnati a yankin arewa maso kudancin kasar har yanzu a jijjifin yau Litinin, yayin da har yanzu ba a san makomar shugaban kasar ba Ibrahim Raisi. Kafan labaran kasar ta ce a jiya Lahadi ne jirgin mai saukar angulu ya faɗi a wani yanayin sararin samaniya mara kyau kusa da Barzakhan a yankin gabashin Azerbaijan na Iran. An ce jirgin na dauke da shugaban Raisi da ministan harkokin waje Hossein Amirabulahen da wasu jami'ai biyu a hanyar su ta dawowa Iran daga wani biki da suka halarta a wani yankin tsallake kan iyakar kasar da Azerbaijan, inda suka gana da shugaban na Azerbaijan Ilham Aliyev yayin kaddamar da wani aikin dam. Kafar yada labaran Iran ta ce jirgin da ya fadi ɗaya ne daga cikin jirage da ke dauke da jami'an kasar da suke dawowa daga wurin bikin, inda aka kaddamar da dam din koda a farin da Gizgalasi da ke yankin kogin Aras da ya shata iyaka tsakanin Iran da Azerbaijan. Wani asibiti a Gaza ya faɗa a jiya Lahadi cewa wani hari ta sama da Isra'ila ta kai kan wani gida da ke wani sansanin 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin Falasɗinawa ya kashe akalla mutane 20. Asibitin Shahidai na Al-Aqsa ya sanar cikin wata sanarwa cewa sun karɓi jawowaki 20 da wasu da dama da suka ji rauni bayan da harin da Isra'ilan ta sama ya kaikaici wani gida mallakar iyalan Hassan da ke sansanin 'yan gudun hijira na Al-Nusayrat da ke tsakiyar Gaza. Shaidan gani da ido sun ce harin ya afku ne wajen misalin karfe 3 na asubahi lokacin kasar. Sojojin Isra'ila dai sun ce suna duba rahoton. Kafar yaɗa labaran Palestine Wafa ta rawaito cewa waɗanda suka ji rauni sun hada da yara ƙanana da dama. Masu aikin ceto kuma na ci gaba da neman mutanen da ba a gani ba da suka makale ƙarƙashin buraguzan gini. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kunan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto daga Najeriya. Yayin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ke shirin cika shekara ɗaya a kan karaga mulki, wakilinmu Nasiru Adamele Kaya ya duba mana yadda fannin yaƙi da cin hanci da rashawa ya wakana ƙarƙashin gwamnatin ta Tinubu cikin shekara guda da ya kwashe.
You ask me a question and I think there's no one that is above the law, whoever is found culpable.
Babu wanda yafi karfin doka, bisa ma'ana duk wanda bincike ya nuna yayi zarmiya, doka za ta yi aiki a kansa. Yanzu kakakin hukumar yaƙi da cin hanci EFCC Dele Oyewole a bada tabbacin da hukumar ta saba yi na nuna ba ta hukunta 'yan bora kadai. Naɗa mai bincike na musamman kan ayyukan CBN Jim Obazi ya bankaɗo zargin Emefiele da amfani da 'yan baranda wajen kafa bankin Titan da mallakar wasu bankuna kazalika da buɗe ma'ajiyu kimanin 500 a ƙetare da ya jibge maƙudan kuɗi. Lauya mai zaman kansa Abuja mai nasara Kogo Umar ya buƙaci waiwayawa baya don haɗawa da sauran masu hannu a zargin almundanar zamanin mulkin tsohon shugaba Buhari.
Emefiele nan wurin ya amfani da matsayin shi ne a zurare da aka yi na sayan wannan babban banki da Union Bank ta hanyar sayan wancan karamin banki wanda ya zo ya haɗe Union Bank. Ɗaya daga ciki ne abubuwa da dama bila adadin da ake zargin shi a kansu, wanda za a kama a kama, wanda za a buge a buge, wanda za a gurfa na gaban kotu a gurfa na, wanda za a kwakwalo duk abubuwan da ya haɗiya a makarar wuyan shi ya amin su a yi.
Daga shigowar gwamnatin Tinubu a Mayun bara ta karya da kama Emefiele da ma shi kansa tsohon shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa, wanda bayanan bayan fage ke nuna ya dawo da makudan kudin haram ga gwamnatin, duk da danginsa sun musanta hakan.
Duk abin da ya kamata an yi an yi, ba su ga wani abu gare shi ba. Ga Allah shi ga wani ke bawa ne, kuma shi ga jarabta bawa ne.
Kamar ta bayan fage ana cewa yana iya yiwuwa an samu wasu abubuwa ne kamar an daidaita da shi ne a zarge-zargen da ake yi masa, kamar gwamnati ta samu
ba wani daidaita.
Mai bawa shugaba Tinubu shawara kan siyasa Ibrahim Masari ya zayyana Emefiele a matsayin wanda ya ci amanar ƙasa.
Shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Malam Bala Tinubu Ashiru matsayin shi na mutum wanda yake kwato ma talakan Najeriya hakkin su yake fada da azzalumai, don gane da irin matakin da ya dauka akan tsohon shugaban babban bankin Najeriya a godon Emefiele, yanda ya cutar da bayan Allah, ya nemi ya wulakanta mutane, ya nemi ya gurguntar da demokradiyyar Najeriya saboda kawai bai buƙatar shi, ya wawura kudaden talakawan Najeriya. Kusan duk mutumin da yake son cigaban ƙasar tarayyar Najeriya ya ji daɗin wannan mataki da aka ɗauka.
Jigon APC Sunusi Babatanko ya ce yaƙi da cin hanci na da kyau, musamman in ana yi ana duba rayuwar talakawa da ɓarayin birin suka ta gayyara.
Yadda ake bincike kuma ake kokarin gano mutanen da suka tace arzikin Najeriya a baya, wanda duk ake bincikensa ba zai jira, kuma a cikin lokacin da ake bincike dole wasu abubuwa na ayyuka na ci gaba dole za su dan koma baya. Abuna a gaskiya ana kokarin gyara kasar nan. Sai ana wahala, mutane da yawa suna fama da tashin hankali, mutane da yawa suna fama da yunwa.
Ba ga tuhumar zarmiya ga tsohuwa da kuma sabuwar ministar jin kai wato Sadiq Umar Faruk da Beta Edu, EFCC ta gurbanar da tsohon ministan sufurin jirgin sama Hadi Sirika gaban kotu bisa zargin almundanar naira biliyan 8 na kafa kamfanin jirgin Najeriya wato Nigeria Air da bai yiwu ba, koko lamarin ya kasance kan takarda. Sirika, wanda ya samu beli tare da 'yarsa, yana cewa ya yi iya bakin kokarinsa a lokacin da yake kujerar minista.
A duk ma abin da aka kasafi bai wuce biliyan 5 ba, ko ba duka kasan ake saki ba, wanda aka saki ma duka in tara kila ba su wuce biliyan 3, daga cikinsu har na bari akwai wanda ba kashe ba. Saboda ba gaskiya ba ne ba, wannan wani abu ne wanda yake cikin kila ransu ce gani yana da yiwuwa. Shi yasa yanzu baka da wani mutum guda ɗaya dan kasuwa ko mai kamfanin jirgin sama ko wani abu wanda ya taɓa wani ko tiket kyauta ko ya ba tabban naira ko ya tambaya ko ya ba wani na kawo ne, ba ƙarya ne. Dan ina da su yau da halin da na shiga ciki da yanzu ka dinga ji sama.
Babban abin da ake gudu a yaƙi da cin hanci na Najeriya shine kar ja ya fado, ja ya ɗauka. In an duba yadda manyan jami'an tsohuwar gwamnatin Buhari mai tutiyar yaƙi da cin hanci suka tsinci kansu tsundun a mafi munin tuhumar zarmiya a tarihin Najeriya. Nasiru Adamu Alhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ƙungiyar fafutukar kafa ƙasar Musulunci ta IS ta sanar ta kafar Telegram cewa ita ke da alhakin harin da 'yan bindiga suka kai kan wasu masu yawon buɗe ido a yankin tsakiyar Bamiyan na Afghanistan. Ma'aikatar harkokin wajen Spain ta sanar da cewa 'yan ƙasar ta uku ne aka kashe har lahira a harin, mutum guda kuma ya samu rauni. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan Afghanistan Abdulmatin Kani ya ce an kama mutane hudu dangane da harin na 'yan bindiga da suka buɗe wuta. Baya ga 'yan yawon buɗe ido su uku 'yan ƙasashen waje, shi ma wani mutum guda ɗan ƙasar ta Afghanistan ya rasa ransa a cikin harin. A jiya Lahadi ne al'ummar Dominican Republic suka kada ƙuri'ansu a babban zaben ƙasar da mai yiwuwa ya maido da ƙoƙarin gwamnatin ƙasar na kawo ƙarshen haɗakar kan iyaka da ƙasar Haiti da duban ɗaruruwan mutane da ke gujewa tashin hankali da ya dabaibaye ƙasar. Shugaban Luis Abinader da yake kan gaba inda yake neman a sake zaben shi a matsayin ɗaya daga cikin shugabanni mafiya farin jini a yankin Amurka yana buƙatar kashi 50 daga cikin 100 na ƙuri'un domin yin nasara da kaucewa zuwa zaben raba gardama. Masu biye da shi su ne tsohon shugaban ƙasa Leonel Fernandez da magajin gari Abel Martinez. Haka zalika 'yan ƙasar ta Dominica sun kada ƙuri'a a zaben wakilan majalisa da misalin ƙarfe 5 na yammacin jiya ne dai aka rufe cibiyoyin zaɓe.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, an cimma matsaya tsakanin tawagar jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da hukumomin sojin jamhuriyar Nijar a zaman da ya haɗa su a tsakiyar makon da ya gabata dangane da batun ficewar dakarun Amurkar daga ƙasar ta Nijar, bayan da a watan Maris ɗin da ya gabata hukumomin sojin ƙasar suka buƙaci hakan. A sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar a ranar Lahadi, ƙasashen biyu sun bayyana ranar 15 ga watan Satumban shekarar 2024 a matsayin ranar kammala ayyukan kwashe sojojin Amurkan su kimanin 100,000 daga sansaninsu da ke yankin Agadez. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A sanarwar haɗin gwiwa da aka aike wa manema labarai a wannan Lahadi ɗauke da sa hannun ministan tsaron Nijar Janar Salifu Modi da mataimakin sakataren tsaron Amurka mai kula da ayyukan musamman Christopher Myer, aka bayyana cewa ƙasashen biyu sun cimma daidaito kan yadda za a gudanar da ayyukan ficewar sojojin Amurka daga wannan ƙasa, wanda tuni aka fara da nufin kammalawa kafin ranar 15 ga watan Satumban da ke tafe. To, koya 'yan Nijar ke cewa game da wannan matsaya? Muhammadu Ciroma Aisami, jami'in fafutuka ne.
Mun je daɗin yadda aka samu wannan gane ma juna tsakanin ma'ikwantan Nijar da su ma'ikwantan na ƙasa Amurka. Kuma an kakalli wannan sanarwa tana nuna maka cewa lalle kam Nijar yau ta shigo cikin sahun ƙasashe wanda ake kama darajarsu.
Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban game da wannan lamari. A nasa ra'ayi, Bana Ibrahim na From Patriotic na cewa bai gamsu ba da hakan a bisa wasu dalilai da ya zayyana.
September mu a ganin mu ya yawa tunda a matsayin mu na ɗan fararen hula kafin bikin an shekara guda da juyin mulki na a ce babu dakarun Amurka guda a cikin ƙasar mu.
Ba ganin kamar su hukumomin Nijar da suka zauna aka tsara wannan jadawali da su sun fi kowa sanin yadda ya kamata a tafiyar da wannan aiki.
To, su ne ke da nauyin jagoranci Nijar, amma mu 'yan ƙasa mu muna da ra'ayi.
Bangarorin sun tabbatar da ɗaukan matakan ba da kariya da tsaron lafiyar dakarun Amurka a yayin ayyukan kwashe su. Haka kuma tawagogin sun ɗauki matakan da za su ba da damar sauƙaƙa hanyoyin shigowa da fitar jami'an Amurka a tsawon wannan lokaci. ciki kuwa har da maganar ba da izinin ratsa sararin samaniya da na sauka da tashin jiragen soja.
Amurkawa tun da aka kore su ba su taɓa hitowa su kai wata batattan magana ko su kai wasu munanan kalamu ga ma'aikatanmu na Niger. Abin da ya sha bamban da aƙida ƙasar Horenshi wanda tun da aka ce mata yau ke ita ma ta ce ita ba ta tahiya, ita ba ta yarda ba, ita kaza, ita kaza, ita kaza. Amma kaga ita Amurka ita ke uwar gidan Horenshi da aka ce musu wata ba su nuna wani su ɓata ma Niger suna ba, ba su nuna wani su ma'aikanta wani abu ba, san dai ne musu yiwan ɗan abinsu na kewaye kewaye kuma abin bai yi ba, kuma suka dawo suka da hanya. Wannan yana nuna cewa su Amurka mutane ne wanda suna darata ƙasa kuma suna bin doka.
Ma'aikatan tsaron waɗannan ƙasashe sun yi tunatarwa kan sadau karwar haɗin gwiwar sojan Niger da na Amurka a tsawon lokutan da suka shafe tare na yaƙi da ta'addanci. Sabili kenan ɓangarorin suka yanke shawarar ci gaba da hulɗa a fannonin muradun haɗin gwiwa a cewar wannan sanarwa, wacce a ƙarshe ta tabbatar da cewa janye sojojin Amurka ba zai shafi ɗorewar hulɗarta da Niger ba a fannin ayyukan ci gaban al'umma. Hasali ma kasashen biyu sun kuduri aniyar tantaunawa a diflomasiyance da zummar tantance makomar hulɗar da ke tsakaninsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule, yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin take haƙƙin ɗan adam. A yau za ku ji cewa karɓe babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ministan Abuja wuke yayi ya kawo takaddama. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai shiga babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke Abuja, inda ministan birnin tarayya Nielsen Wuke ya kwace kula da ɗakin taro na ƙasa da ƙasan da ke Abuja International Conference Center daga kamfanin Integrated Facility da Sanata Ahmed Abubakar Mu'alla Yidi ke jagoranta. Ya rufe dukkan taruka da nuna bai gamsu da yanda lamura ke gudana a ɗakin taron ba. Wuke ya ka dalilin rashin hidimar da ta dace ga jama'a ciki har da korafin rashin wadatar fitilun lantarki da ya ce shugaba ta Nubiya ya masa korafi a wani taro da aka gudanar na ƙungiyar ECOWAS. Hakanan ya zargi mai kula da ɗakin taron da cewa yana azurta kansa ne kawai.
Tony came here for the ECOWAS inauguration by Mr. President. No right thinking human being for an international location of that nature will see the state of this facility and will be happy.
Minister Nielsen Wuke ya ce mun zo don taron kungiyar ECOWAS da shugaban kasa zai kaddamar. Ba wanda zai zama mai tunani mai kyau da zai yi farin cikin kan yadda wannan zauren taro yake. Hakika lokacin wannan kaddamarwar shugaban kasa ya ja hankali na kan ta wutar lantarki na zauren ba shi da inganci. Mun zaga kai da ni, mun sani ba za mu amince da yadda wajen yake ba. Ba ta yadda za mu yarda wannan a ce ya amsa sunan ɗakin taro na ƙasa da ƙasa, wai a kira shi ɗakin taro. Bai cika ƙa'ida ba, don haka muka yanke hukuncin ba za mu bari mu ci gaba da samun cigaba ba. Don haka muna ba da haƙurin sanar da cewa duk wani taro da aka kama don gudanar da shi a nan an soke don za mu fara yi masa gyaran fuska nan
take.
A nan Wuke ya ce zai miƙa gyaran ga kamfanin Julius Berger na Jamus da za a gama gyaran a watanni 7-8. Daga nan hukumar Abuja za ta miƙa shi hannun kamfanin zuba jari na Abuja. Nan take Sanata Ahmed Mu'alla Yidi ya yi watsi da matakin na minista. Yana mai cewa kwangilarsa ta shekaru 10 ta kula da ɗakin na da sauran shekaru 7, kuma ba zai yi Wuke ya yi diren mikiya ba bin doka da oda wajen karɓar ɗakin ba. Mu'alla Yidi ya ce tuni dai ya yi magana da wasu manya a gwamnatin Tinubu, amma sun ce ba za su iya yi wa Wuke magana ba don yana da taurin kai. Don haka zai garzaya kotu don neman haƙƙinsa.
To, salamu alaikum. Shi Wuke kawai ya zo taron da za a buɗe ECOWAS Parliament, sai ya shiga ta ɓangaren ECOWAS Parliament tun da a haɗe ne daga can za a wuce a zo International Conference Center. Daga shiga wajen dama yana ana gyara, so ba air condition, da ya zafi kawai sai ya dauki ya kira wajen basin cewa shi ya soke kwangilan nan za a embarrassing the president tun da wajen ba sani. Nuka ce to a wajen nan ba a muke lura da shi ba. To kuwa shi wai ba zai saurari ko ba za a yi magana ba. Ba shi ya magana ya gama ga president za a embarrassing shi babu. Wajen nan kuma tun da muka karba tun 2015 da muka zo musa halin da yake kowa ya san ba waje bane da ake zuwa taro sai da muka karba muka gyara lokacin aka ba na shekara biyar ka sake kara mana daga can kuma da aka zo muka ce a duk an ba da shekara biyar gyaran da ake so ba zai ba ka kara mana kungilan na shekara goma duk wanda suke taro don ba wanda ya zo ya fita ce akwai matsala a wajen nan yanzu muna da contract jewa da na ungiyoyi da masu oil and gas akwai sojoji da me da za a yi cikin watan nan da bata mai zuwa wanda duk daga kasashen waje ne za su zo sun riga sun dauki wajen nan sun biya mutane su sun tura exhibits din su da wanda za su zo sun na mutane sun booking hotel sun booking jirgi akan za su zo cikin watan nan da me su zo su gara sabon nan nasu kawai ya zo yake cewa shi ya rufe wajen sai wani gyara to ai muna da kongila tsakaninmu da mutane mu ma muna da contract din na shekara goma shekara uku ne kawai muka yi sauran shekara bakwai a cikin shekara kuma da kuma ai corona ya zo ya ci mana kusan shekara ba wani abin da aka yi waje duk da aka yi muka ce masa yana so ya cire amma dole ne waɗannan mutanen da suka riga suka biya suna so su in ba conference center kuma ba inda za su je su yi su kuma suka ce su ma ba su yadda ba don da kongila ne muna da kongila suka gani kafin suka yadda suka shiga kongilan nan dabu don haka dole ne a ba su lokaci su ma su karasa duk wanda ya biya ya yi booking dole ne ya yi abin da nasa kafin ya so ya abin da yake so don abin da yake so ya yi ne ba wai ne matsala ne muke da shi a center ba yi abin da ya ga dama ne ke so yayi kana so ka canza center kana so ka wani gyara kana so ka mai da shi wani abu wannan abu ne daban amma cewa mana da bamu da matsala. Babu da matsala a conference center ni yana so yawa da abun sa da yi amma dai wannan dole ne a bar mu wannan mu ba za mu yadda ba wanda suka nemi waje nan su amfani su ma suka ce ba za su yadda ba sun tura mana wasu kuka ce su ma ba za su yadda ba dole ne a bar su su yi events nasu da suka riga suka biya suka dauki lokaci.
Shi ko mukarban mu Allah ya yi Alhaji Sa'idu Bamboy ya zargi wake da nuna ya fake ne da wasu dalilai marasa tushe don ya cimma muradin wariya wajen ture ƴan wani sashe da dasa mutanansa daga jihar Rivers.
Sunana Sayidu Boboy, a baya na taɓa zama shugaban jam'iyyar kowa party ta ƙasa baki ɗaya, amma yanzu ina ɗan APC ne kuma memba na Arewa New Agenda.
Yi mana bayani kan wannan abu na conference center ɗin nan, ya kuka kalli wannan abun na matakin da shi minister wuke dauka kan wannan babban dakin?
To gaskiya abu ne wanda ya bamu mamaki domin lokacin da shi minister na FCT ya zo International Conference Center abun da ya kira ziyaran gani wa idanu ina nan a gwajen din sai naga daga shigansa distinguished yayi kokari a matsayinsa na facility manager ya zagaya da shi ya nuna masa yadda facility din yake sai ya ce wa sa baya bukatarsa baya ma bukata ya zagaya ta gare shi wannan gujin din ya lalace yayi kaza ya hau ya zazzagaya kawai shi kenan sai ya zo ya tsaya sai ya tara in jarida yake musu ya dakatar da ayyuka da ake yi a wannan International Conference Center cewa International Conference Center din bai kai matsayin da ya kamata ya zama conference center ba saboda haka shi daga yau ya dakatar. Wannan ya saba wa ka'ida na yadda ake gudanar da kwangila na irin wannan ayyuka din. Mutanen nan ba wai sun zo sun shiga wannan gujin kawai ba, an bi ka'idoji ne aka zauna aka yi yarjejeniya, yarjejeniyan kuma ya nuna in ana so a karba akwai hanyoyin da za a bi a yi. To kawai wike sai ya kama gaban kansa kaman shugaban soja ya dauka kaman ko Rivers ne. Kamun wannan lokacin da mamuwa tabbacin cewa an gaya mana cewa yana kokari ya kawo mutanen su na Rivers ya dan babbasu duk wani mutumin Rivers sai ya zo ya ga wani abu sai ya ce wannan abu ne yake so shikenan wuke sai ya kai ziyara sai yi wannan haukan sai ya ture mutum ya kawo wanda yake so. Haka da ya kori MD na Abuja Investment ne wanda suke lura da conference center din, wata mata ya kawo daga Rivers ita ma ya sake dorawa. So ya ta da yaki ne ga Arewa. so kuma muna nan muna jiransa domin Senator Ahmad Abubakar mu Allah yadi dan APC ne shi kuma wancan dan PDP ne to ya zo yana so ya watsar da APC kamar da ya watsar da PDP sakamakon aikin munafurcin da yayi a PDP ne yasa aka zo aka bashi senator minister kuma aka kawo shi Abuja to mu muna gani irin wannan abun mu bamu yadda ba muna ga shugaban kasa abun da ya kamata in yana bukatar wike ya cire shi a FCT ya kai shi wani guje in ba haka ba wannan mutumin zai tada rigima abun da yake so ya kawo zai kawo rashin zaman lafiya ne a yanki da ake da zaman lafiya mai dorewa mutane su ana hada-hada da juna da yan arewa da yan kudu ai ko yankin yamurai ma ba kyale su yayi ba ya kama wani gidaje ya kama ayo rusa to wannan tsarin na wike ba zai kai mu gaci ba shugaban kasa ya kamata ya gaggawa cire wike a minista ya kai shi duk inda zai kai shi
masu raro da kaddamin da ke faruwa kenan tsakanin ministan babban birnin tarayya Abuja Nyesom Wike da Mo Allahyi kan babban ɗakin taro na kasa da kasa da ke birnin Abuja za mu zuba wannan takaddama ido domin ganin abin da zai haifar dan sake dawowa domin sanar da ku yanzu a madadin Nasara da Mele Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
a gaida Sarfilu yanzu kuma ga wannan zakon Masauraro muna farin cikin sanar da ku cewa yanzu shirin duniyar Amurka dake kawo muku al'amuran dake faruwa a sassan kasar ya koma shafukan mu na sada zumunta maimakon ta kafar radio da kuka saba saurare wato a shafukan Facebook da Instagram da ma YouTube na sashin Hausa na muryar Amurka inda zamu rika wallafa muku shi a kowace ranar Juma'a kamar yadda muka saba gabatar muku sai ku rika bibiyan mu a waɗannan shafuka domin jin halin da kasar ta Amurka ke ciki
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
To Mahmud a takaice wani mai magana da yawun sojin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ke yankin tsakiyar Afirka ya shaidawa kafin labaran Reuters cewa an kashe wani jagoran juyin mulkin da bai yi nasara ba a kasar aka kuma kama wasu mutane 50 da suka hada da 'yan kasar Amurka uku. Kamfanin Reuters ya bada labarin cewa da misalin karfe 4 na asubahi ne aka rika jin karar harbin bindiga a Kinshasa a babban birnin kasar. Mutane sanye da kayan sarki sun kai ma ofishin shugaban kasar da ke tsakiyar birnin hari cewar mai magana da yawun soji Sylvain Ekenge. Kasar Farisa wato Iran ta ce tana ci gaba da neman wani jirgi mai saukar angulu da ya fadi dauke da shugaban kasar da wasu manyan jami'an gwamnati a yankin arewa maso kudancin kasar har ya zuwa jijjifin yau Litinin yayin da har yanzu ba a san makomar shugaban kasar ba Ibrahim Raisi. Kafar labaran kasar ta ce a jiya Lahadi ne jirgin mai saukar angulu ya fadi a wani yanayin sararin samaniya mara kyau kusa da Barzakan a yankin gabashin Azerbaijan na Iran. Wani asibiti a Gaza ya faɗa a jiya Lahadi cewa wani hari ta sama da Isra'ila ta kai kan wani gida da ke wani sansanin 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin Falastinawa ya kashe akalla mutane 20. Asibitin Shahidai na Al-Aqsa ya sanar a cikin wata sanarwa cewa sun karɓi gawawwaki 20 da wasu da dama da suka ji rauni bayan da harin na Isra'ila ta sama ya kaikaci wani gida mallakar iyalan Hassan da ke sansanin 'yan gudun hijira na Al-Nusayrat da ke tsakiyar Gaza. Kungiyar kafa kasar musulunci ta IS ta sanar ta kafa Telegram cewa ita ke da alhakin harin da 'yan bindiga suka kai kan wasu masu yawon bude ido a yankin tsakiyar Bamiyan na Afghanistan. Ma'aikatar harkokin wajen Spain ta sanar da cewa 'yan kasar ta su uku ne aka kashe har lahira a harin, mutum guda kuma ya samu rauni. A jiya Lahadi al'ummar Dominican Republic suka kada ƙuri'unsu a babban zaben kasar da mai yiwuwa ya maido da ƙoƙarin gwamnatin kasar na kawo ƙarshen haɗakar kan iyaka da kasar Haiti da dubban ɗaruruwan mutane da ke gujewa tashin hankalin da ya dabaibaye kasar.
To masu sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon Ghana. Za ku ji maimaicin wannan shirin idan Allah ya kai mu. Kafin mu karkare shirin bari mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da ɗaliban Malam Isuhu wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Juma'a da ta gabata. wanda har ila yau za a yi addu'ar uku a yau a unguwar Rogo da ke Jos a jihar Plateau Nigeria. Ta fatan Allah ya gafarta masa, amin. Yanzu kan a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatarwa da Dadi Balawe da ya haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a wani lafiya.